بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Baya haka ya uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddarta mana haduwa a wannan yammaci na 16 ga wata na 5 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 31 watan 12 miladiya ta 2020. Wannan zai zamanto darasi na 12 a cikin littafin Sharh Sunna na Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari wanda ya rasu shekara ta 329. Darasi na ƙarshe inda muka tsaya inda malamin yake mana magana akan cewa wajibi ne dukkan mutum mai imani namiji ko mace yayi imanin cewa annama asabaka lam yakul yukhdi'aka, duk abin da ya same ka a cikin rayuwa to bai kasance ba abu ne wanda zai kuskure maka. Sannan wa ma akhda'aka, duk abin da ya kuskure maka kuma lam yakul yusibaka, dama Allah bai kadarta abin cha zai same ka ba. Sannan kuma wala khaliqa ma Allahi azza wa jal, babu wani mai halitta cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu gaba ɗaya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan magana da malam yayi asalinta tana cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ƙarin ra'a gare shi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata mushi cewa wa'alam anna ma akhta'aka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakul yukhti'aka, ka sani cewa abinda ya same ka, abinda ka rasa, kako ya kuskure maka, to wannan abu Allah bai kadarta ba, dama zai same ka. Duk abinda Allah ya kadarta za ka samu. A matsayinka na mai imani, ka yi kokari ka kama sababin da ake kamawa. In Allah ya kadarta abin nan za ka same shi, za ka same shi. Idan Allah bai kadarta za ka same shi, ba za ka same shi ba. Da haka wannan yana karantar da mu mutum ya yi imani da abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya kadarta mushi. Duk da cewa a cikin rukunin imani kusan shine rukunin da yake kowane rukuni wahala, yin imani da kadara, mana ba kowa yake iya jurewa ba a lokacin da wani abu ya same shi na ba dadi ya zamanto yayi biyayya ga Allah subhanahu wataala. Mafi yawancin da zaka ga mutum misali ya rasa wata dukiya tashi ya rika bibiyan gidajen bokaye da ɗan tsubbu cewa a duba mishi abin nan ya yake yana kusa ko yana nesa ko ya rasa wani nashi a ce wai aje ayi duba a gano yana ina yana wani yanki yana cikin jihar da magaram ko ya huta ko yayi kaza ko yayi kaza haka in dukiya ne haka in iyali ne haka in kaza ne zaka samu dai rukuni ne wanda ba a fi imani da shi ba abu ne wanda yana da wahala kwarai da gaske da haka shi yasa wajibi ne mutum mai imani ya rika roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya jarrabe shi da abin da zai iya jurewa kar da Allah ya jarrabe mu da abin da ba mu iya jurewa da haka mutum ya zamanto yayi ruko da abin da ya shahi kadara mana ya yarda cewa abin da ya same shi Allah ya kadarta zai same shi sannan kuma abin da ya rasa to a kadarta cewa duniya gaba ɗaya za ta hadu ta hada ƙarhi da ƙarhi wallahi ba za ta iya samar maka da wannan abun ba abinda Allah ya kadarta ba za ka same shi ba ba za ka same shi ba law tabatil umma ala an yanfa'uka bi shay manzo Allah yake ce mushi inda ce al'umma za su hadu don su amfanar da kai da wani abu wallahi ba za su amfanar da kai da komai ba abinda kaga ya same ka na amfani to dama Allah ya kadarta abin zai same ka ne matashi ya karatu a yau مالك يجيوا والتكبير على الجنائز أربع وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري والحسن ابن صالح وأحمد ابن حنبل والفقهاء وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أمبت يجيوا والتكبير على الجنائز ينكبر جمد أبن ديشه سلا إذا تجاوى وتمن ديموت إذا زع مش سلا التكبير كبر برين ده أكي على الجنائز أكن ونمو تمن ديرسو أيرسو أربعون كبر برين يقداه دو كبر تهركو أكرن تصوت الفاتحة إجسوكما كبر تبيو سي أكرن تصورة كبر تأكو أي سلاتيك النبي أفوان كبر تهركو أكرن تصوت الفاتحة دوات الصورة أنتا سما باينتا سنن كبر تبيو أي سلاتيك النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم kabbara ta uku ayi addu'a ga mutumin da ya mutu Allah ya mushi rahama Allah ya tabbatar da kahuwan shi wajen bada amsa akan tambayoyin da za su biyo bayan an binne shi sannan kuma kabbara ta hudu nan mahallau karin addu'a ne ga mutumin da ya rasu da ma sauran musulmai gaba daya kenan waɗannan kabbarbari guda hudu da za a yi kabbara ta farko karatu fatiha kabbara ta biyu salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku addu'a ga mutumin da ya mutu kabbara ta hudu hallo ita ma dai karin addu'a ne to wannan shine abin da yake sananne a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da yake shahara ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Bukhari cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallama salla ala an-najashi salat al-ghaibi wa kabbara alayhi arba'an mazalla sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga najashi salla da ake yi wa mutumin da ya mutu a wata kasa ta daban inda ba a mushi salla ba to mazalla ya mushi sallan nan shi najashi ya rasu a kasa habasha mazalla kuma yana garin madina ya mushi salla yayi kabarbari guda hudu to da haka zaka samu ghalibul ahadisi ala arba'in zaka samu mafi yawancin hadisi suna magana akan kabarbari guda hudu ake yi duk da cewa akwai ziyada akwai wanda hadisan da suka yi bayani akan kabarbari guda biyar amma dai mafi yawancin hadisan suna magana ne akan kabarbari guda hudu to wannan magana da malam yayi yace wa huwa qawlu malik ibn anas wannan kuma magana ita ce maganar Malik ibn Anas shine imamu daril hijrati wa ahadul a'immatil arba'a shine jagora limami na garin hijira kenan garin Madina sannan kuma ɗaya ne daga cikin al-a'immatul arba'a wannan manya-manyan maluman nan wanda suke sanannu fitattu a bangaren da ya shafi fiqihu guda hudu to imamu Malik iya ɗaya daga cikin su to wannan Imam Malik shi ma ya tayi akan cewa guda hudun zai saboda mafi yawancin hadisi suna magana akan guda hudun ne sannan Malik ya ce wa Sufyan al-Thauri haka Imam Malan Sufyan al-Thauri shine Sufyan ibn Sa'id al-Thauri shi kuma al-Imam al-Mashhur min a'immatil fiqh shi ma malami ne sanannen malami a cikin malumai wanda suke na fiqh haka kuma na ukun su yace wal hasan ibn salih bin hay shi ma dine daga cikin manyan malumai sannan na hudun su da malin ya kawo shine ahmad ibn hanbal wa huwa ahadu al a'immati al arba'a shi ma dine daga cikin manyan malumai na fiqhu sanannu guda hudun nan to waɗannan duka suna sun tafi akan cewa idan mutun ya rasu kabarbari da za a mishi aka zo yi mishi sallah za a mishi kabarbari ne guda hudu sai malin ya ƙara da cewa wal fuqaha sannan kuma sauran mafi yawancin malaman fiqhu ma duka suna kan dai kabarbarin nan guda hudu ne za a yi to wannan shine abin da malin ya ambata mana anan na didda cewa mas'ala ce wadda tana da alaka da furu'a bi ma'ana tana da alaka da abin da ya shafi fiqhu amma malin ya kawo ta anan dan ya maka bayanin fuskar da tahi didda an samu sabani na malamai a cikin abin da ya shafi kabarbari nawa ya kamata a yi to malin ya kawo wannan mas'ala anan dan ya bayyana maka ita sunna me ta tabbatar me ta gadar abin da ya tabbata a sunna abin da yake mafi rinjaye a sunna kuma abin da mafi yawanci daga cikin malamai suka tai akai shine idan mutun ya rasu za a yi mishi sallah ana mishi kabarbari guda hudu sai malai ci gaba da cewa wal imanu bi anna ma'a kulli qatratin malakun yanzilu minas sama'i hatta yad'aha haythu amarahu Allahu azza wa jalla sannan wajibi ne akan ka akai na akan mu gaba daya wal imanu mi imani bi anna ma'a kulli qatratin mu yi imani cewa tare da kowane dugo na ruwa da yake sabkowa daga sama tare da kowane dugo daya malakun akwai wani mala'ika da aka wakilta ma wannan dugon ruwa daya yanzilu minas sama'i wanda zai sabko daga sama hatta yad'aha har sai ya kai wannan dugon na ruwa ya ajje shi haisu amarahu Allahu azza wa jalla a inda Allah mai girma da buwaya ya umurne shi akai wanda wannan yake nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala da girman tsarin da yake cikin samai da ƙasa da abin da yake tahiyar da su tsari ne ba na wasa ba ka duba adadin ruwan da suke sabkowa daga sama to amma babu wani in awa nawa kwana nawa za a yi ana ruwa to kowane dugo ɗaya da zai sabko to a tare da shi akwai mala'ika wanda aka wakilta sai ya kai ya dora shi a inda aka ce ya sabka a anguwa kaza a wuri kaza a daidai kaza a saman ƙasa kaza wannan mala'ikan ba zai kuskure wannan ba shine Allah subhanahu wataala yake ambata a cikin suratul mu'minun Allah yace wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard kenan mu muka tabbatar da wannan ruwan muka kadarta sabkan shi sannan kuma muka tabbatar mishi da kamiyan shi da Allah inda zai sabka idan ya sabko saman doron kasa da haka wannan shi ma wajibi ne mutun ya yi imani saboda irin waɗannan abubuwa suna ƙarawa bawa fahimtar sanin girman Allah subhanahu wataala da cewa lalle dukkan abubuwan da Ubangiji yake gudanar da su suna gudanuwa ne a cikin dukka bi ma'ana a cikin tsanaki a cikin wani tsarin da ya wuce tunani da hankali irin ɗan'adam sai malai ci gaba da cewa wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه واجبين من إيمان شوى من زال صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب لوكا تند من زال ييما غنى غمتانا ريجير كوكما صحير ريجيوي نبدر واند لوكا تند أكا ياكم بدر ودنم متانا دأكا كشي نمشركي متاني كسان قداسة بإن an zuba su ne a cikin waɗannan rijiyoyin to wajibi ne mu yi imani cewa ahlal qalib jam'in shi zai zamanto qulubun wanda su ne tsahir rijiyoyi wanda aka zuba mushrikan garin makka a lokacin da aka yaƙin badar aka kashe su a wannan waje su abu jahal yawma badrin a ranar da aka yaƙin badar ai al mushrikina ai mushrikai kanu yasma'una kalamahu dole mu yarda cewa lalle mushrikai sun kasance suna jin magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam iya daga cikin abin da allah subhanahu wataala yake hadawa tare da annabawa abin da ake cewa mu'jiza idan ya zamanto ba annabi bane ba kuma ya aikata wani aiki wanda yake na mamaki sai a kira shi da suna karama to kowanne ɗaya daga cikin biyun nan na farko magana akan abin da ya shahi mu'jiza mu'jiza sune abubuwan gagar koyo gagar misali wanda Allah yake sanyawa a hannun annabawa saboda wannan zai taimaka wa mutane akan su yarda su gaskanta cewa lalle wannan mutumin manzo ne na Allah subhanahu wataala ga irin dabi'u da yake da masu kyau da halaye masu kyau ba a taba kama shi da wani aiki wanda yake na ba daidai ba amma kuma a daidai lokacin da bai taba aikata wani aiki wanda yake na ƙarya ba ko na makamancin wannan na yaudara ko cin amana amma sai ya zo ya ce wa mutane cewa shi manzo ne Allah ya turo shi sai Allah ya hada shi da wani abin da lalle mutane za su gamsu akan cewa wannan mutumin manzo ne na Allah subhanahu wataala to iya daga cikin abin da Allah mai girma da buwaya ya sanya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi girman mu'jiza alqur'ani mai girma ga ta nan mu'jiza ce har yau gagara misali gagara koyo kuma ana nan ana kalubalantar duniya in an isa a zo da aya ɗaya irin shi amma abu ya gagara duk wanda yace zai yi sai dai ya bar kayan dariya ga waɗanda za su biyo a baya yanzu irin abin da su Musailama suka yi na alfilu malfilu ma adraka malfilu daga ka karanta kana gane cewa kai wasan yara ne ma'ana wani abu ne wanda yake bai da wani tasiri rhythm din shi ba na Qur'ani bane ba salon shi da tsarin maganganun na Qur'ani daban yake to wannan mu'jiza ce mutanen da suke jijji da kai suke alfahari da cewa sun iya magana sun iya fasaha su suke da balaga a cikin zance amma kuma Allah ya aiko musu wani manzo wannan manzon da yazo bai iya karantawa ba bai iya rubutawa ba saboda Allah ya nuna wa kasawan mutanen garin Makka su da suke karantawa suke rubutawa suke kasan shi'ir na jahiliya suka san wane ne amma sai gashi ya zo da abin da ya dimotar da hankalin su gaba daya suna ji suka ce kai wannan ba waka bane ba maganan boka bane ba wannan wani al'amari ne na musamman mai zaman kanshi to wannan mu'jiza ce Allah ya baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to haka daga cikin annabawa haka Allah ya ba su da yawa daga cikin mu'jizozi misali Annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ba shi mu'jiza ta tada mutumin da ya mutu kaga ƙarshen likitanci dai a ce ga wani ya mutu amma an yi tsokane shi ya ce tashi da izinin Allah kawai sai tashi to wannan duka mu'jiza ce bi ma'ana abu ne wanda yake gagar misali dan su gaskanta su yarda su samu sakankan cewa akan cewa lalle wannan annabin na Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan abin da ya faru a lokacin Badar yana ɗaya daga cikin mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya baiwa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi daman yin magana yayi magana ko maganar da waɗanda suka mutu suka ji abin da yake hadi saboda lokacin da aka zo aka kwaso su aka zuba su a cikin wannan rijiyar waqafa alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo saman su sai ya tsaya bi ma'ana saman inda suke aka binne su manzo Allah yazo gindin gabar inda aka binne su yazo ya tsaya wa khatabahum yake musu magana yake cewa ya fulan ibn fulanin ya Aba Jahl ibn Hashim ya Utba ya Shayba ya Umayya mazalla rik ambata su dai bayan daya ya wane khatabahum wahidan ya rika kiran sunayen su dai bayan daya mazalla yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abinda ubangijinku ya muku alƙawali na gaskiya shin kun samu fa inni wajadtu ma wa'adani wa fama wa'ada rabbi haqqan ni na samu abinda Allah ya muni alƙawali gaskiya ne lokacin da Allah ya ce mishi ihda ta'ifataini annaha lakum ɗaya daga cikin biyu ko wancan fatakin na Qurayshawa ko kuma aka yaki za ku ci nasara yanzu gashi an yaki manzo Allah ya ci nasara sallallahu alaihi wasallama abinda Allah mishi alƙawali ya gaskanta gashi nan karara mazalla yana cikin wannan magana qala lahu umaru sai umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yake cewa ya rasulullahi kaifa tukallimuhum ya ma'aikin Allah ya zaka rika yi musu zance kana musu magana alhali waɗannan mutanen gawawaki ne ba sa ji abinda kake ambata musu bussa saurara ba sa hankalta abinda kake hodi musu qala sai mazalla yake cewa umar ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ku bu ku hisu jin abinda nake fadi ba lakinnahum la yantiquna aw la yatakallamun sai dai bari kawai ba sa iya yin magana ba sa iya yin furuci mana furuci ne Allah ya ba su dama su yi amma magana ta su ji suna jin abinda nake karanta musu cor to wannan shi ma wajibi ne mutun ya imani da wannan iya daga cikin rassana na imani mutun ya yarda cewa tunda manzo Allah ya bada labari tabbas abu ne wanda yake tabbatacce kuma an yi shi. Sai malai ya ci gaba da cewa wal imanu bi anna ar-rajula idha marida ya'juruhu Allahu ala maradihi wa ash-shahidu ya'juruhu Allahu ala shahadatihi ko kuma ala qatlihi. Malai ke cewa Imam al-Barbahari Allah yarhamu a gare shi ke cewa wal imanu, sannan kuma daga cikin abubuwan da yake wajibi mu yi imani da su, mu yi imani cewa anna ar-rajula idha marida, cewa mutum idan yayi rishin lahiya, ni ko kai ko ke muka yi rishin lahiya, ya'juruhu Allahu ala maradihi, Allah zai baka lada akan wannan rishin lahiyan da kai. Saboda Allah baya tuzartar da aikin masu imani, ko daya babu wata musiba da za ta samu wani mutum mai imani face wannan musiba sai ta zamanto mushi a matsayin lada, matukar ya dangana, ya sakankanci, ya maida al'amuran shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah zai bashi lada akan wannan musibar. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake ambatawa a cikin hadisin Suhaib ar-Rumi, hadisin da Muslim ya zo da shi, manzo Allah yace ajaban li amri al-mu'min in amrahu kulluhu lahu khairun, yace in asabatuhu sarra'u shakara sarra'u fa shakara fa kana dhalika khayran lahu wa in asabathu dharra'u sabara wa kana dhalika khayran lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Manzala yake ce abun mamaki game da abin da ya shahi al'amarin mumuni, yace al'amarin shi gaba ɗaya alheri ne, idan wani abu ya same shi na abin da ya shahi yalwa na rayuwa, jin daɗi na rayuwa, shakara, sai ya ma Allah godiya, sai wannan abu ya zama alheri a gare shi. Kaga godiyan da za ka ma Allah akan wata ni'ima da ya maka, to wannan yana sa ka taka mataki na cewa Allah zai ƙara maka wannan ni'imar. La in shakartum la azidannakum, in kuka gode Allah ce zan ƙara muku. Daka bai halatta mutum mai imani ya zamanto Allah ya jaddada wata ni'ima daga cikin ni'imomin shi akanka, sannan kuma a same ka kana bambami, kana tada jijiyar wuya, kana jaje, ana wane ya kasuwa, kana kai abin da ba dadi, abubuwa duk sun kiya, ba kostomomi, ba kaza ba kaza, ko kuma wane ya aikin ka ce kai wallahi aikin nan wahala gare shi, kamar Allah godiya, wani iya nan aikin ya rasa, wani iya nan kasuwancin ya rasa jarin da zai kasuwanci, duk abin da ya same ka a matsayin ka na mai imani na alheri kai godiya komin karantan abin. Duk mutumin da baya godewa kadan to ba zai godewa da yawan ba an ya samu. Sannan kuma manzo Allah yake cewa wa in asabatuhu dharra'u, shi mutum mai imani in wani abu na cuta ya same shi, ma'ana wani abu na ba dadi ya same shi, kuma anan ma sabara, zai hakuri, kuma wannan abin sai zama to alheri ne a gare shi. Saboda hakurin da zai yi, zai yi hakuri ya jure, ya kai kukan shi zuwa ga Allah, ba zuwa ga bayin Allah ba. Kuma Ubangiji shine yake yayi musiba in ta sabka akan mutum, sai ka kai kukanka wajen Allah, to wannan abin sai zamanto alheri a gare ka. Sai manzo Allah ya ci karshe wa laysa zalika illa lil mu'min, ba ho wani mutumin da yake da wannan dabi'ar ta in alheri ya same shi ya koma ga Allah, idan abin da yake sabani shi ya same shi ya koma ga Allah, in ba mutum mai imani ba. Daka idan kana so, kina so, muna so mu kasance daga cikin masu imani, to ya zamanto al'amuran mu gaba ɗaya mun fawwada su, mun meka su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To duk mutum mai imani ba abin da zai same shi na abin da ya sha cutarwa face wannan abu, sai ya zamanto lada zai rika samu a wajen Allah. Idan ka kwanta masassara zaka samu lada, idan ka koma ka kwanta rishin lahiya zaka samu. Duk abin da ya same ka wanda yake na cuna na jin ba dadi, to wannan abu in dai ka nemi ladan wannan hakurin a wajen Allah, Allah zai baka lada akan wannan abu. Ba cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa hatta shauka, daidai da kaya mutum mai imani ka taka, ko wani dutse kai tuntube dan ya dan ji maka rauni ka dan, ko kuma bai ma yi raunin ba ka ji zahi, ka nemi ladan a wannan abun a wajen Allah, sai ka samu lada kaman ka bayar da sadaka. Naka mutum mai imani ka maida al'amuranka gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala, Allah zai baka ladan duk abin da zai same ka wanda yake na marar daɗi. Sai malai ya ci gaba da cewa shahidu, haka kuma mutumin da yake shahidi shine qatilul ma'araka, ai allazi qutila fil ma'arakati fi qitalil kuffar, mutumin da aka kashe shi a wajen yakan kafirai kenan aka kashe shi, wannan mutum ana kiran shi da suna shahidi. To shi ma wannan mutumin ya ajruhu Allahu ala shahadatihi, Allah subhanahu wataala zai bashi lada akan wannan shahadar da yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana cewa mutumin da ya mutu yana wajen yaƙi irin na musulunci, zai gummace ina ma a sake maido shi duniya, ya sake shiga wani rantsi na jihadi, hallo ya sake mutuwa, ya sake mutuwa, hallo a sake tado shi, haka har Allah ta da kiyama. Bi mana daraja ce da kima da falala da sharaf da daukaka ga mutum a ce ya mutu a wajen daukaka kalmar Allah subhanahu wataala. Sannan wannan jihadin ɗan uwa musulmi wani abu ne wanda yake tabbatacce thawabituhu thabita fil kitabi wa sunna. Bi mana asluhu thabitun fil kitabi wa sunna. Asalin shi yana nan a tabbace a cikin littafin Allah, yana tabbace a cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bi mana jihadi addini ne. Addini ne diyan da wanda suke makiya addini a yau suka jagula abun suka bashi wani fahimta na daban, amma dai yana na a matsayin shi na addini. An aka cika ka'idodin shi, aka cika rukunnan shi, ya tabbata yanda addini yake yi wajibi ne dukkan wani mutum mai imani ya wannan jihadin. Amma ba rikici ba ko tare zaune tsaye ko kuma kashe musulmai ko na makamancin wannan, kamar yadda muke ganin abubuwa da yawa suna faruwa a yau. Kenan dai yana daga cikin abin da yake da daraja ga mutum mai imani, wajibi ne ya sa ma ranshi cewa idan jihadi ya zo na musulunci zaka je ka share ka ai da kai, zaka yi tarayya kai ma zaka je ai da kai. Manzon Allah ya ce duk mutumin da ya mutu bai ma zuciyar shi hiran cewa ba idan jihadin musulunci wanda addinin ya yarda da shi in ya zo zaka yi, to wannan mutumin ya mutu tare da shi akwai wani kaso na munafici. Allah karimu. Malai ci gaba da cewa wal imanu bi annal atfala idha asabahum shay'un fi darid dunya ya'lamun wa dhalika anna bakr ibn ukhti abdul wahid qala la ya'lamuna wa kadhaba. Mas'ala ta gaba, mas'ala ta daga cikin masailun suke da alaka da aqida shine kai farmaki. Bi mana malai yana kai hari ne anan ko kuma yana raddi ne ga waɗanda ashabul kalam ba abu ta zance da surutu falasifa da sauransu wanda suke auna addini da tunaninsu da hankalinsu, wai suke cewa yaro ƙarami wanda bai balaga ba a nasu tunani suke ambata cewa yaron da bai balaga ba bai kamata ba a ce yana jin zahi in aka bige shi. Ka duba yanda idan ƙwaƙwalluwar ɗan adam ta bar Allah yanda yake bauɗewa, su suna ga cewa yaro wanda yake ɗan ƙararrami bai kamata a ce ya ji zahi ba, saboda takalifu ba su hau shi ba, addini bai hau shi ba, bi mana dukkan wani abu wanda yake na ibada bai hau shi ba, to don me kuma ya zamanto idan aka taɓa jikin shi Allah zai ji zahi? Ai baya jin zahi. Haka suka yi inkarin wannan. Shine malai ka mas'ala ana yace wal imanu, dole ne kai da ke da ni da ku mu imani akan cewa bi annal atfala yara kankana idza asabahum shay'un idan wani abu ya same su fi darid dunya anan gidan duniya ya alamuna suna jin zahi, ya alamuna da hamza suna jin zahi. Sai malai yake cewa wajibi ne mu yi imani da wannan. Yace wa zalika, yace haka in kuwa wannan magana abin da yasa na kawo ta anan anna bakra ibn ukhti abdul wahid, cewa akwai wani mutana kira shi da suna Bakar ibn dan yar uwar abdul wahid, a wata riwaya abdul wahhab, qala yake cewa la ya'lamuna, yana cewa wai yara kankana ai ba za su ji zahi ba idan aka bige su ko aka musu wani makamancin wannan. Me yasa ba za su ji zahi ba? Saboda takalifu su hausu ba, wannan kawai hira ne da surutu irin na mutanen da suke ga cewa hankalinsu zai iya kai su zuwa ga gaci. Malai yace wa kadhaba, yace yayi ƙarya ko a cikin wannan maganar da ya ambata. To anan malai yake cewa hadhihi mas'alatun zakaraha, wannan mas'ala ce wadda malam ya ambace ta anan bi sababi man yaqulu, a sababin waɗanda suke cewa innal atfala la ya'lamun, wai yara kankana ba sa jin zahi. Yace wa hadhihi zakaraha, malam ya ambaci wannan mas'ala anan li yarudda ala hadha ar-rajul, saboda ya mayar da martani ya raddi ga wannan mutumin da yake cewa ba sa jin zahi. Sai yace wa hadha ar-rajul yuqalu, wannan mutum ana ambata cewa innahu min al-khawarij, iya daga cikin khawarij. Da maganganu da yawa wanda malin ya ambata anan, kenan wannan shi ma iya daga cikin abin da yake wajibi mutum ya imani da shi. Sannan malai ƙara cewa wa'alam annahu la yadkhulu ahadun aljanna illa bi rahmatillah wa la yu'adhibu Allahu ahadan illa bi qadri dhunubihi wa law 'adzaba ahla as-samawati wal ardi barrahum wa fajirahum 'adzabahum ghayra zalimin lahum لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم إنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر wal khalqu khalquhu wad-daru daruhu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wa la yuqalu lima wa kayfa wa la yadkhulu ahadun bayna Allahi wa bayna khalqihi. Imam al-Barbahari Allah yarhamu a gare shi yake cewa wa alam ka sani kai mai imani annahu la yadkhulu ahadun al-janna, cewa ba wani mutum da zai shiga aljanna illa bi rahmatillahi, face sai da rahmar Allah. Ba wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah. Duk yanda ka kai ka kawo wajen aiki da da'a da wane ne da wane ne, wannan wanda suke da aiki da da'a da sababi, wannan sababi suka dauka, sababi suka dauka, amma ba an ba su aljannan bane ba saboda matsayin da ita aljanna take, kaman wannan mutane aikin da suka yi ne, aikin a karan kanshi ya cancanta da su akan su samu aljanna, bal innama cewa aikin sababi ne, sallan mu da azumin mu da karatun qur'anin mu da qiyamul layl da duk aikin da ake aikatawa wanda yake na da'a, to wannan iya nan a matsayin sababin da zai sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya lillibe ka da rahamar shi kai ka gidan aljanna. Amma karka ce haƙƙin ka ne kai ni ne na aikata aikin da na cancanta a harakan aljanna, babu wannan. To shine malamin yake cewa wa alam annahu la yadkhulu ahadun aljannata illa bi rahmatillah, face sai da rahmar Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin hadisin da Bukhari yazo da shi, Muslim yazo da shi, hadisin Abu Huraira mazalla sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sahabbai yace lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi amalihi, ba ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna a dalilin aikin shi, ba ɗaya daga cikin ku wanda wai aikin shi ne ya kai inda za a sa shi aljanna. Qalu, sai sahabbai suke cewa wala anta ya rasulullahi, ko kai ya ma'aikin Allah? Qala, sai manzon Allah yake cewa wala ana, ko ni ma, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, sai an Allah ya lillibe ni da rahmar shi. To wannan kuma yana maka nuni akan cewa abinda ake bukata a gare mu shine mu tashi mu aikata abinda aka ce mu aikata. To waɗannan wanda za su yi aikin nan su ne suke da suke aikin zai zama to musu sababi na Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya lillibe su da rahmar shi ya kai su gidan aljanna. Amma mutumin da baya aiki ya ce a ai kuma da kuke aikin kaza a wannan jahilci ne, da haka dan adam zai shiga gidan aljanna a sababin ayyukan da yake aikatawa. Ayyuka su sababi ne amma ba dalili bane da hujja na shiga gidan aljanna. Wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu ana. Sannan malai ya ci gaba da cewa wala yu'adhibu Allahu ahadan, Allah baya azabtar da wani illa bi qadri zunubihi, face gurgurdan zunubin shi, gurgurdan irin zunubi da kurar da ya kwasa ta zunubi a nan gidan duniya, irin ta ce za a kakkabe mishi a cikin gidan wuta karshe sai a kashi a sashi gidan aljanna. Wannan kenan. Yanzu bayan malam ya kammala wannan magana kenan, Allah subhanahu wataala yana azabtar da bawa a iya sabab iya adadin ayyukan da bawan ya aikata na ba daidai ba. To yanzu bayan shi malam sai yake cewa walau azaba ahlas samawati wal ardi, yanzu misali a kadarta cewa Ubangiji subhanahu wataala ya azabtar da man fis samawati ahlas samawati wal ardi, wanda suke cikin sammai gaba daya, wanda suke cikin kasai gaba daya, da abin da yake tsakanin samman da kasai gaba daya, barrahum, mai da'an su, wa fajirahum, da mutumin banzan su, a ce gabaɗaya Allah ya musu kuɗin guri gabaɗaya a hada azabtar da su. To wannan azabtarwan ha azabahum ghairu zalimin lahum, ya azabtar da su ba mai zalimtar su ba, mana bai zalimce su ba, Ubangiji subhanahu wataala bai zalimce su ba. A cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna Allah azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim. Bimana an Allah zai hada kowa da kowa, azabtar kowa, to wannan ba zalumci bane ba. Me yasa? Saboda da halittan da dan adam, inda duk wata halitta da Allah subhanahu wataala ya kaddara yayi, duka dama kayan shi ne, kayan shi ne, nashi ne, duk abin da ya ga dama yayi da su, ba wanda sai ya ce dan mi, ba a yi shi ba wanda zai ce dan mi. Da haka malaka ce walau azaba ahlus samawati wal ardi barrahum wa fajirahum azabahum ghayra zalimin lahum, sai ce la yajuzu, baya halatta ko daya baya halatta an yuqala a fada lillahi ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya a fadi cewa innahu zalim, wai cewa Allah yayi zalimci. Subhanallah, saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya zalimci, ya tsarkake kanshi wai a kadarta cewa zai hada kowa da kowa, bai zalimci ba, nashi ne halittun shi ne, na komin nashi ne, babu wani tsinke ko wani haki ko na makamai wanda bai kai wannan ba, wanda yake na wani, a nashi ne, daka abin da ya ga dama yayi da shi ba wanda ya isa ce dami. Sannan ba a jingina zalimci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, Allah bai kasance mai zalimtar bayi ba. Ya ƙara cewa la zulmal yawma inna Allah sari'ul hisab, a yau babu zancen zalimtar wani, Allah mai gaugawan hisabi ne. Sannan kuma ya ƙara cewa wala yazlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zalimtar kowa. Ya ƙara cewa wa ma zalamnahum walakin kanu humu zalimin, bayan an danna ƴan wuta gidan wuta, Allah ya ce wa ma zalamnahum, ba mu zalimce su ba, walakin kanu anfusahum, walakin kanu humu zalimin, bari dai kawai su ne suka kasance a gidan duniya suka zalunci kawunansu, kar ku yi suka yi, ku bari suka ki bari, ku yi suka ki. Sannan Allah ya ƙara cewa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sannan a cikin wani hadisi kudusi Allah yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, ya ku bayina na haramta zalimci a karan kaina, ni din da nike da sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya mallaka na ne, abin da na ga dama zan yi da su, amma Allah ya ce ya dora ma kanshi, shi a karan kanshi ya haramta ma kanshi zalimci. Da haka kuma ina jan hankalinku bayi, fala tazalamu, karda ku yi zalimci a tsakaninku, karda ku yi zalimci, wanda wannan yake nuna maka hatsarin wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ke cikin sammai da kasai da duka nashi ne, amma ya ce ya haramta ma kanshi zalimci. Dan Adam sai ka zo kai zalimci, Allah sai kyale ka, kalla wa alfu kalla, ba yanda za a yi haka yiwu, ka ce kai za ka yi abin da ka ga dama, ba wanda ya isa, kai kudinka ne ko kuma mulkinka ne, kai kake mulki, za ka taka wanda ka ga dama, za ka taka ka yi zalimcin da za ka yi, amma ka sani cewa wa inna rabbaka labil mirsad, Ubangijinka iya da madakata wadda Ubangiji yana jiran kowa a wannan madakatar. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ka zo zuwa gare shi, aikin da ka aiwatar a nan gidan duniya da shi ne za a maka lissayi. Aljaza'u yakunu min jinsil amal, dukka abin da Adam zai yi na zalimci yana zalimtan kanshi ne, kana zalimtan kanka ne, ba wanda ka zalimta. Wa ma zalamnahum, Allah yake cewa wa zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun, kanka ne ka zalimta. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha, wanda ya aikata alheri kanshi ma, wanda kuma ya aikata ba daidai ba ma dai a kanshi, mana karen da ya sha kwai kamar yadda Hausa suke cewa a kanshi za ta kare, duk wanda ya jayi ruwa shi ruwan zai ci. Da haka Adam ya ajje hankalin shi, duniyar da kake ganin ta a bakin komai take, ba a yi ta hamayya, a yi ta zage-zage, a yi ta cin mutunci, a yi ta ɓatanci, a yi ta wane ne, saboda wani abu wanda yake da alaƙa da duniya, kama wani ƙarya, ka mushi sharri, ka mushi ƙage, ka mushi kaza, a dalilin cewa jam'iyyar ku ba ɗaya ba, a dalilin kaza, a dalilin kaza, a dalilin kaza, ko harkan aiki, ko harkan shugabanci, ko harkan siyasa, ko harkan da ya shafi kasuwanci, ko harkan da ya shafi zamantakewa ne da gobe, ko harkan kaza, ko harkan kaza, wata manfa'a da kake gani, kawai ka zo ka samu mutum ka mushi, ka zare shi gaba ɗaya, mana tukhrijuhu min sumbulihi, ka hudda shi daga cikin zangarniyar shi, ka huddo shi a hilin Allah, alhali kuma abinda ka ambata ba haka nan bane ba, to kaga kai da kake aikata irin waɗannan ayyukan babu wani abun da yake naka a saman doron ƙasar nan, kai a karan kanka ba mallakan kanka da kanka bane ba. Da Adam yake cewa a yau da ya kasaita yake jin cewa yana rayuwa ƙarƙashin demokradiyya, su za su yi abinda su ga dama, ba wanda ya isa liberty gare mu na mu yi magana, mu kudurci abinda muka ga dama, mu bauta abinda muka ga dama. A lokacin da malakul maut ya zo, ina libertin taka take, ina hurriyarka, ina waɗanda suka zuga ka, mi za su iya amfana maka? Innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, wallahi ba sa iya tsinana maka komi a wajen Allah. Ka zo an tira ka ko an tira ki, ko mutu a ku ne wayayyu a gari kaza, ku a ƙasa kaza ku ne kaza, kina ta kai kawo da sauransu, kin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, kin bata takarrinki na ayyuka na wajen Allah gaba ɗaya ba su da kyawu. Yanzu lokacin da malakul maut ya zo, waye zai iya zauwa ya tsaya miki? Waye zai iya zauwa ya tsaya maka? Babu, la ahad. la ahad saboda ba wanda ya isa kai ana ji ana gani ana tsaye a saman kanka zaka mutu ko zaki mutu ba wanda ya isa maka wani abu falawla idha balagat alhulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun daga kari wannan rayuwar ta duniya da lahiyan da kake ji kana da a yau da kudin da kake ji kana da a yau da mulkin da kake ji kana da a yau da kuruce da kake ji kana da a yau da karfin gwamnatin da kake ji kana da kama wani mutum wani abin da ba daidai ba ka tuna cewa da kai da shi gaba daya za a zo ai wata ranar da Allah zai ce limanil mulkul yawm ba wanda ya sai magana wa yake da mulki a yau wa yake da tacewa wa yake da kaza wa yake da kaza can zaka ga a gidan duniya wa idhal isharu uqilat ga abubuwan nan da ake ta hamayya gidajen masu kyau mototi masu kyau wane ne masu kyau duk abin da dan adam yake ga yayi ta saba wa Allah yayi ƙarya yayi ha'inci yayi yaudara yayi cin amana saboda ya samu wadannan abubuwa yanzu ga sunan an ta da kiyama kowa yana gudu zuwa ga Allah subhanahu wataala wadannan abubuwan ga sunan duka ba wanda ya kula da su dan adam ya rika tuna irin wannan lokacin da karka sake kai aikata zalunci akan haƙƙin wani karka sake ka zalunci wani ta bangaren dukiya ne ta bangaren mutunci ne ta bangaren daraja shi ne kai kokari ka kiyaye wannan kiyayewan zai taimaka maka akan ubangiji subhanahu wataala ya ruwa maka asiri a cikin rayuwarka ta duniya amma a lokacin da ya zaman to zalunci zaka aikata wallahi kai ka sani ke kin sani ni na sani mun sani gaba daya mutane nawa suka aikata zaluncin da a yau sun zama to labari sun zama khabaru kana sai dai ambace su kuma kansu bar duniya sai dai Allah ya walakantar da su ya kaskantar da su ya tozartar da su ya nuna cewa su ba kowa bane ba gashi nan muna gani a gaban idanunmu kaga a ce maka wani matsayi kaza ya rike amma in ka ganshi yanzu kaman shara wani ya kai matsayi kaza in ka ganshi kaman ba shi ba wani ya rike matsayi kaza ya rike dukiya kaza ana cewa alhaji ka ji tsoron Allah kai abin da ya kamata ya ki jin magana kowa mu'amalantar riba abin da ya shafi ayyuka na banza a cikin gari suka zama akabira mufsidiha manya-manya a cikin kasar ko a cikin garin wanda su suke kare inda ba gaba duk wani aikin banza su ne gaba-gaba ana cewa ku bari ku ji tsoron Allah mai wa'azin maganin shi ake wani abin kanji alayi wani abin tausayi wani wanda bai san ba inda aka sa gaba da sauransu rayuwa kuma tana tahiya rana tana hutowa tana fadawa yau da gobe sai ka tsinci kanka a cikin wani yanayin da ko a mahalki baka tsammahanin zaka tsinci kanka a wannan matsayin sai ka gani hakikatan ga kanin kai ne shikenan hetansion fafe ta biye ka ana zuwa da kai irjinsu daga can malakul maut sai ka dake ka kuma kai gaba kaga duniya ka bita a hankali kamar da Bahaushe yake cewa budurwar wawa imana duk wani wawa an ya taso sai rika ga cewa duniya kamar sabuwa ce yanzu ya fara samun kuɗi ya samu mulki ya samu aiki ya samu kaza kasuwancin shi ya habbaka ar'ahu stagna sai rika jin cewa baya shi wuyan shi yayi kabri baya jin maganar kowa ya saba wa Allah yana ga dokokin addinin ma tsauri gare su bai kamata a yi su a yau ba takurawa mutane ne wa'azin ma da ake yana ga an matsa musu in ma tele yake kallo radio yake daga yazo inda ake wa sai da ya wuce bai da lokacin da zai saurare shi daka dan adam yayi hankali da zalunci ba karamin matsala bane ba karka zalunci hatta da ƴaƴan da suka huto daga tsotsonka karka zalunce su karka zalunci mahaifanka karka zalunci abokan zamanka karka zalunci matar da take karkashin igiya aurenka karka zalunci al'ummar da Allah ya hada ka rayuwar su waje guda daka anan Ubangiji subhanahu wataala yake cewa na haramta zalunci a karan kaina na sanya shi tsakanin ku kuma haramun ne kar wani ya zalunci wani zaluncin nan dan adam a yau yayi gammo ya dora akan shi ya yarda cewa shi zaluncin zai ya tsaya gaban mutane yana da jur'a talalaci da shigantaka na cewa a bashi amanar al'umma a bashi dukiyar al'umma a bashi hankalin al'umma a bashi lahiyansu abin da shafi karatunsu abin da shafi kazansu abin da shafi addininsu kuma har a cikin zuciyar shi Allah yana jin cewa in aka bashin ga abin da yake so yi ba zai abin da ya kamata ba amma kuma ya shirya saboda duniyar da ba ta karata kariya ba ina menene abin da yake tare da ita tana dai rudan dan adam ne amma duka ina duniya take wanda manzo Allah yake cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ita duniya tsinanna ce abin da ke cikin ta tsinanne ne in banda abin da yake alaka da Allah da ambaton Allah sai ka samu dan adam ya bar wadannan abubuwan gaba daya ya kama wani abu amma kuma akan wannan abu yake so cewa dole shi yana ga rayuwar shi ma gaba daya yanzu a cikin halin da ake ciki la'alla wani da ya tsaya a wani matsayi ko na sama ko na ƙasa ko na ina ne la'alla idan ya ji cewa bai samu wannan matsayin ba wannan abu yana iya sabbaba mishi matsala wannan abu yana iya sa shi hawan jini yana iya sa shi kaza saboda bai samu aiki ba mana aikin da aiki ne jajjawur kai yanzu a yau aka ce kai ne jagora a gidanka misali kawai gidan nan naka akwai mutum kaza a cikin shi mutum 2 3 4 5 6 7 mutum 10 20 aiki ne a gabanka ba na wasa ba waɗannan mutanen da suke cikin wannan gida gobe kiyama sai Allah ya tsaida ka akan diddigen ka tambaye ka danka na haruwa ne ya ka kula da haƙin shi tarbiyyar shi kula da karatun shi ya san Allah duka waɗannan tafasil abinda ka bashi ya ci da abinda ya tuhata da shi da abinda aka biya mishi karatu da abinda aka bashi ya hau da in gidan da aka gina mishi ya shiga motar dukkan tafasil detail na komai na rayuwar shi sai an maka a zo danka na 2 a zo na 3 a zo na 4 a zo na 5 a zo na 10 a zo na 50 in nawa gare ka to ba maganar wannan ba fa a ce misali kai ne yanzu shugaba a nan garin da magarin misali kai ne governor a garin nan halin talakawa ya yake yaya suka kwana yaya halin su yake harakan ilimin su yaya harakan lahiyan su yaya harakan hankalin su yaya harakan addinin su yaya harakan ya salam wallahi aiki ne ba na wasa ba da haka zaka samu a cikin magabata wanda za a bashi za a nada shi in aka nada shi in ya hute zai bar yankin na ra'ayin inda yake gaba ɗaya bat ya bar yankin ya koma wani waje daban ya rayu saboda girman abin kai da kanka aikin da yake gaban ka ba kadan bane ba duk abinda hannunka ya aikata da abinda idanka ya aikata da abinda hancinka ya da abinda kunnenka ya saurara inda kafarka ta tai da irin abubuwan da ka aikata ka aiwatar a cikin rayuwarka dukkan su sai an tsaya an maka tambayoyi akan su ɗaya bayan ɗaya da haka mutun ya nisanci zalunci ka kai hankali da duniya ba wani kayan burgiya bane ba wani kayan wannan bane ba ka dan samu ka lallaba kai rub ka aikata abinda Allah ya umurce ka ka samu ka wuce kai gaba Allah mana jagoranci dan haka ba a jingina zalunci zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala sannan kuma yake cimala yake cewa wa innama yazlimu man ya'khudhu ma laysa lahu yo ai zalunci wanda yake yin shi shine mutumin da ya amshi abinda ba nashi ba abinda ba nashi ba to shi kuma Ubangiji me ba nashi ba komai nashi ne alalahul khalqu wal amru malaike cewa wallahu shi Allah lahul khalqu halittan gaba ɗaya nashi ne wal amru da al'amarin halittan gaba ɗaya nashi ne ba wani abu nan wani wanda ba nashi ba nashi ne da haka in ya ga dama azabtar da kowa adalcin shi ne idan ya ma kowa rahama adalcin shi ne da haka ba a jingina kalma ta zalunci zuwa ga Allah subhanahu wataala sai malaike cewa wallahu lahul khalqu wal amru Allah nashi ne halitta da al'amarin gaba daya wal khalqu khalquhu halittun gaba daya nashi ne wad daru daruhu gidan ma kuma nashi ne gidan kuma gida ne guda uku na farko gidan duniya nashi ne ba na kowa bane ba sannan abu na biyu rayuwa ta barzahu da mutun zai yi gida na barzahu cikin kabarin ka ta da kiyama nan ma na Allah ne sannan kuma darul qarar gida matabbacin da za a tabbatar da kowa a gobe kiyama ita ce ranar lahira nan ma kuma gidan nashi ne daka addaru daruhu gida nashi ne daka abinda ya ga dama ya aikata da halittun shi ba wanda ya isa ya ce kala to shine mala an yake ambata mana cewa kinan wallahu lahul khalqu wal amru wal khalqu khalquhu wad daru daruhu la yusalu amma yafalu ba wanda ya isa ya daga baki ya tambayi Allah game da abinda ai Allah yake aikatawa wa hum yusalun amma mu za a tambaye mu duk abinda na aikata da abinda kika aikata da abinda muka aikata Allah zai tambaye mu gobe kiyama wani dan wani me yasa kai kaza wacce ir wani me yasa kike kai kaza su wani me yasa ku kai kaza wannan duka za a tambaye mu la yusalu amma yafalu shi Allah ba a tambaye shi amma wa hum yus luna amma mu kuma za a tambaye mu malaike cewa wala yuqalu ba a fada game da Allah lima me yasa akai kaza ko kuma me yasa sanyi yayi yawa me yasa zahi yayi yawa me yasa talauci yayi yawa ba hadin haka akan haƙin Allah wa kaifa wayya akai abin da haka ya faru to haka Allah ya kadarta babu ta amsa sama da wannan wala yadkhulu ahadun bayna Allah wa bayna khalqihi ko ba wanda zai shiga tsakanin Allah subhanahu wataala da shi da halittun shi naka hatta da mai wa'azi abinda za ka yi kai wa'azi akan abu aiki kaza bai kamata ba mutane ku bari amma ka zo ka doko sunan wane ka ce ai wane hallakikke ne ya hallaka dan wuta ne subhanallahi wannan ka shiga tsakanin bawa da ubangijin shi wanda wannan kuma kai ma ba wanda ya saka wannan kai dai ka zo kai wa'azi ka ja aya ka ce aiki kaza kuskure ne amma ka zo ka riga ayyana sunayen mutane kana wani da wacce da wannan kuskure ne wannan baya daga cikin karantarwar da addinin musulunci ya karantar da mu ya dabi'antar da mu akai kinda haka mutum mai imani wajibi ne a gare shi kare shiga tsakanin ubangiji subhanahu wataala da shi da bayin shi wani a cikin wani hadisi daban ubangiji subhanahu wataala ya ji wani bawa yana magana akan cewa kai wani ayyan da yake banna yake aikata kaza wani Allah ba zai gafarta mishi ba sai Allah yake cewa man zallazi ya ta'ala alayya wai wane ne wanda yake muni shishigi saboda kai kana kai mutumin kirki ne kana muni shishigi Allah ce to kai na kirkin na bata aikin ka iwuta shi kuma wacin da kake cewa ba yanda zai Allah mishi rahama Allah ce na mishi rahama kuma ayyukan nashi na banna gaba ɗaya ba ni malahim Allah ce na yahe mishi yayi gidan aljanna dan haka ba a shiga tsakanin bawa da ubangijin shi amma abin da yake wajibi shine bayanin cewa aiki kaza ba daidai bane aiki kaza shine daidai amma ka zo ka riga kama sunayen mutane akan cewa abin da wani aikata kawai dan wuta ne sak wannan bai daga cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mali ci gaba da cewa wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu 'ala al-athari wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fattahimhu 'ala al-islam fa innahu rajulun radi'ul madhhabi wal qawli wa la yata'anu 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa la 'ala ashabihi radiyallahu anhum yake cewa wa la 'ala ashabihi radiyallahu anhum لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن تماله يا كرو بيان انتي وكما أقاوتا قبع بمهم انتي وانديكي واجبي مصيادة كيو مفهمتيتا مالكي تا وإذا سمعت إدن كجي ونمطن يضعنو yana suka alal athari game da abin da ya shahi dalilai na addini wala yaqbaluha bayya karban su eh duk abin da aka sai daga hawa kwatanta abin da hankalin shi kuma wannan abin yayi tsanani suwa ne tsananin addini gare ku yana hawa ya kore abin aw yunkiru shay'an ko kuma yana inkarin ma wani abu min akhbari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da manzon Allah ya bada labari akai yace bai yarda ba ko kuma yaya za a yi a ce abu kaza ya tabbata alhali kuma abin nan ya tabbata a ta hanya wanda yake ingantacciya to wannan mutumin aw yunkiru shay'an min akhbari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fattahimuhu ka tuhumce shi ala islami akan musulunci shi saboda in ya sa abin da yake wannan abu yana iya sa ya bar musulunci qawlan wahidan ya bar musulunci jumlatan wa tafsila fa innahu rajulun wannan mutumin da yake irin wannan abu yake ko yake rashin yarda da abin da Allah ya ce da manzon Allah ya ce dole sai yayi daidai da hankalin shi wannan mutumin radi'ul madhhabi yana da gurbatacciyar mazhaba wal qawli da gurbatacciyar magana sannan kuma ku sani wala yut'anu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba asukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma wala ala ashabihi radiyallahu anhum ko kuma asuki sahabban shi ba asukar manzon Allah ba asukar sahabban shi me yasa malici li anna saboda mu innama sani cewa kawai arafna mun gane rasulahu mun san manzan Allah wa arafna alqur'ana mun san alqur'ani wa arafna alkhaira wa sharra mun san alheri mun san abin da yake sabani shi sharri wa dunya wal akhira mun san dunya mun san lahira ta wace hanya bil athari ta hanyar waɗannan dalilan da suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi idan mutum yazo ya kore hadisai ya kore kaza kina ya kore addinin idan soki manzon Allah ya soki addinin idan soki sahabban manzon Allah ma ya soki addinin saboda su suka kawo mana addinin daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai malaki ce fa innal qur'ana ila sunnati ahwaju qur'ani yana buƙatuwa ahwaj ila sunna yana mafi yana da tsananin buƙatuwa zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da buƙatar da ita su hadisan suke da akan alqur'ani mai girma to wannan magana kuma raddi ne kai tsaye zuwa ga waɗanda ake cewa ƴan kalakatu bi ma'ana alqur'aniyun waɗanda suke cewa za su yi aiki da alqur'ani kadai ba za su yi aiki da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda wannan gaba insha Allah ta'ala ne ya kamata ya zamanto mana matashiya saboda bayanin iya da fadi sannan kuma aka shige shi lokacin ba zai ba da dama ba kenan insha Allah ta'ala sati mai zawa za mu tashi daga wannan gabar na wa idza sami'ta ar-rajula yad'anu 'ala al-athari wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fattahimhu 'ala al-islam hazuwa karshen abin da malaiki ambatawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu karantarwar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu game da abin da muke saurara abin da yake na daidai Allah ba mu iko aiki da shi abin da yake kuskure ne ubangiji subhanahu wataala ya yahi mana ya shahe shi kuma daga cikin zukatanmu Allah nuna mana gaskiya ba mu iko aiki da ita ya nuna mana abin da yake kuskure ne ba mu iko nisantar shi Allah ya shirye da mu ya shirye da zurriyarmu ubangiji subhanahu wataala ya saukaka mana dukkan wasu hanyoyi na rayuwa abin da zai kai mu zuwa ga samun yardan shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh, that's a sign of focus on it.